بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 16 ne ko 17 16 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 10 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yanda muka samu haduwa wannan majalisi mai albarka da mus'ab bin Bayr da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato littafin Manzumatul Auliya ta al-Imam al-Qahtani, wanda muna bin sharhin nan ne na Al-Qutufud Dawani na Dr. Salih ibn Sa'ad al-Suhaimi al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine zai zamto darasin mu na 12 ne ko 11, shine darasi na 12 haka. A darasin da ya gabata mun tattauna kan wato baiti na 13, inda Imam al-Qahtani ke cewa wajabartani wasatartani wa nasartani wa qamartani bil fadli wal ihsani. Ala ya dauko shi Dr. Salih ibn Sa'ad al-Suhaimi al-Harbi rahimahullah, ya fassara mana wasu daga cikin kalmomin kamar aljabaru, mai kalmar jabaru take nufi, har ma kuma yayi istishhadi da ita cikin wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Ibn Majah da Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi sun ruwaice shi, hadisin Abdullah dan Abbas, Allahumma ighfirli warhamni waj'urni wahdini warzuqni. Dan kalmar as-saturu ita ma mun ji me ake nufi da as-saturu, shine ko dai Allah ta'ala ya suturta mutum daga tsiraici, ko Allah ta'ala ya suturta mutum daga zunubansa da aibobinsa, ya zamto Allah ya suturce shi, ya lullube shi, ba a san yana aikata wannan zunuban ba, ko Allah ya suturce waɗannan aibobin nasa wanda Allah ta'ala ne kadai ya san yana aikata su. Wannan yayi daidai da hadisin man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. To sannan mun tattauna game da wanda Allah ta'ala kuma ya suturta babu mai iya tona masa asiri, kaman yanda wanda Allah ta'ala ya so ya tona masa asiri ya kunyatar da shi, to babu mai iya rufa masa asiri ko da an yi kokarin ai haka. Da haka malai yayi addu'ar cewa muna roƙon Allah ya suturce zunubanmu, ya suturce aibobinmu duniya da lahira. Mun karanta wani hadithi na Aisha radiyallahu anha, inda take neman fassara daga Annabi sallallahu alaihi wasallama game da fadin Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, bayan ta ji Annabi ya ce man husiba udhiba, wanda ake masa hisabi to zai masa azaba. Sai kuma ta ce to ya fadin Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Aisha, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, anan ana magana al ardu, inna ma zalika al ardu, ana magana akan al'ardu, mutanen da Allah ta'ala zai ce kayi mun kaza, kayi mun kaza, kayi mun kaza, kayi mun kaza, kamar yanda shi ma mun karanta ainihin wato hadithi da wato hadithin Imam al-Bukhari, Imam Muslim, hadithin Ibn Umar, inna Allah yudni al-mu'mina Allah yakan kusanto da mumini ya sa labule tsakaninsa da shi ya suturce shi sannan ya fara ce masa ka aikata ka san kai kaza lokaci kaza ka aikata zulubi kaza sai bawa yace eh ya ubangiji haka ne idan ya tabbatar da zulubansa ya tabbatar akan kansa cewa ya gama yawo ya halaka sai Allah ta'ala yace to ka san a duniya dai na rufa maka asiri ba wanda ya san da waɗannan laifuka kuma a yau ma zan gafarta maka sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa da hannun dama to shine ma'ana al-ardu amma kafirai da munafikai fa yaqulul ashhad haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man usiba udhib ai walakin man nukishal hisabu yahliku duk wanda aka ce za a yi keke da keke wajen yi masa hisabi to zai halaka ne ina ba ta gani sannan mun karanta ainihin wato hadithin cewa mu zamto masu rufawa junan masiri kar mu zamto masu bibiyar al'aurar juna da tone tone wajen gano laifukan juna domin hakan Allah ta'ala baya son sa domin duk wanda yace zai dinga yawa sauran mutane irin wannan bibiya bice da kulle da tuntubawa da bibiyar tubatubansu to Allah madaukakin sarki shi ma zai bibiyi al'aurarsa kuma zai kunyatar da shi ko da kuwa cikin gidansa ne mun ji kuma maganar da imamul qahtani a cikin baitin yace wa nasartani mun ji me ake nufi da wa nasartani wanda farkon nasara da taimako mafi girma da Allah ta'ala yayi wa dan adam shine bashi nasara akan bangarbin zuciyarsa da shedan wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dakan Allah ta'ala yace muke ka kafa karfin sha'awarka ya kuma taimake ka kan san zuciyarka da shedaninka to wannan ita ce nasara mafi girma da dan adam ya taba ci a rayuwarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu irin wannan nasara daka mun tattauna sosai game da waɗannan baitoci daka za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa qalil muallif rahimahullahu ta'ala Sheikh Suhaimi bayan ya kawo mana baitin wan nafsu kadifil into milhu shabba ala hubbir radai wa in tabdimu yanfadimi to sai yake cewa ita zuciya wata irin aba ce wanda in aka sabar mata alkhairi sai ta saba da shi in ku aka kyale ta aka sabar mata da sharri har ta saba da sharri aka batta aka sakar mata ragama to za ta jefa mutum mahalaka za ta jefa mutum gurin da zai rikice ya dimauce wanda karshen al'amarin ba zai kyau ba daka ya kamace dukkan musulmi ya zama yana gwagwarmaya wajen yakan zuciyarsa da kuma tankwarata daga kangare wata ya kuma dinga taka mata burki idan ta zo daidai iyaka dan kar ta jefa shi rabin halaka hatta la tulqabihi wato fi mahawir rada nan muka tsaya ko kama qala al imam ibn al mubarak kaman yanda babban malami ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala yake fada a cikin wani baitin sa yace ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khairu li nafsika isyanuha wato wannan kaman yanda mai bahjatul majalis ya kawo wannan wa anasul majalis wato bahjatul majalis wa anasul majalis a mujalladin sa na ɗayan shafi na 246 yake cewa ibn al-mubarak yayi wannan baitin yake cewa ra'aytu adh-dhunuba Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa naga zinubai tumitul quluba suna kashe zuciya daga cikin abin da ke kashe zuciyar dan adam akwai zinubai murus zuciyar dan adam tana mutuwa idan zinubai suka yawa wa yurithu adh-dhulla idmanuha sannan lazumtar saban Allah lazumtar zinubai yana gadar da wulakanci da kaskanci wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub barin zinubai rayuwar zukata kenan duk zukatan da ake su zama rayayyo to masu su sai sun bar saban Allah wa khairul li nafsika abinda yafi alheri ga kanka isyanu a shine ka dinga sabawa abinda yake na san zuciyarka da abinda zuciyarka take gaya maka wanda yake ya saba da dokokin Allah to ka dinga kokarin saba mata kar ka biye mata wa qala al-mutanabbi shi ma yana cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma ma hadaka nusha fatahimi wanda al-burda ma ya kawo wannan a cikin littafin al-burda wa khalifin nafsa yace wai ka saba wa zuciya wa shaytana da shedan wa'asihi ma ka dinga kangare musu da saba musu wa inhuma mahadaka nusha idan zuciya da shedan suka yi maka tsantsan nasiha fattahimi to ka tumci wannan nasiha zuciya ce za ta ce tana maka nasiha tana ga ma gaskiya ko kuma shedan ne zai maka nasiha ta gaskiya yace ga hanya mai kullewa wayannan abubuwa guda biyu da zuciya da shedan babu yanda za a yi su ba wa dan adam nasiha wanda za ta bulle da shi shi yasa almutanabbi yake cewa ko da yaushe idan shedan ya baka shawara yamma kar ka yamma yi gabas duk sanda zuciyarka tace tashi zai yi zaman ka kanka tashi saboda me da wahala su yi maka nasiha ta tsakani da Allah an gano irin wannan daga shedan kuma ita kanta zuciya an ga mana innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi to kuma can wa qasama huma inni lahuma laminan nasihina fadallahuma bi gurur kamar yanda Allah ta'ala ya ga mana ka duba diwanu abil huda as-awatu as-sayyadi mujalladi na 1 shafi na 269 wa qawluhu fadin al-imam al-qahtani da yace wa gamartani bil fadl wal ihsan sannan kai ne ka lullube ni da falalarka ya Allah da kuma ihsanin nan naka al-gamru huwa taghdiyatu abinda kalmar al-gamru take nufi da yace wa gamartani tana nufin at-taghdiyatu lullubewa wal maqsudu abin nufi anan anna fadlaka haqiqa falalarka ya Allah wa ihsanaka ya rabb da kuma ihsaninka ya ubangiji sabiqun alayya wato ya lullube ni me lullubewa ne gare ni wa alal mu'minina kuma me lullube yan uwana mu'minai wa azamu ma manna Allahu bihi alal mu'minin mafi girman baiwar da Allah ya yi wa mu'minai an hadahu lil islam shine shiriya da ya musu ta musulunci an fahimta ko mafi girman baiwar da Allah ya yi wa mu'minai shine da ya shiryar da su zuwa musulunci alhamdulillahi alladhi hadana li hadha dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya ba mu zamanto masu shiryuwa ba laula an hadana Allah ba dan Allah ta'ala ya shiryar da mu ba wa hadha al-iqraru bil gamri wal fadli wal ihsan wannan ikirari da al-imam al-kahfani yayi bil gamri na maganar lullubewa wal fadli da falala wal ihsani da ihsani min babi shukurin ni'mati yana cikin irin babin shukurin ni'ma wato gode wa ni'mar Allah wal imtinani da baiwa hatta yantarihul muslimu baina yaday rabbi dan musulmi ya samu damar zubewa a gaban ubangijinsa shakiran li an'umihi alayhi yana mai godiya akan ni'imomin da Allah ta'ala ya farara akan sa fa inna zalika huwa a'zamu sababi domin wannan yana daga cikin sababi mafi girma lidawamiha wajen dawama da godiya ga ni'imar Allah walin tifa'i biha da kuma wato amfanuwa da ita wannan ni'imar da Allah ya yi bawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ta'ala ce idan da za ku kididdiga ni'imar da Allah ta'ala ya muku ba za ku iya lissafe su ba domin ni'imomin Allah madaukakin sarki akan dan adam suna da yawa wa kana fadlullahi alayka azima suratul nahl aya ta 18 qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu mamu ali radiyallahu anhu yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم قال هو ونبيت لنا سيدنا علي إذا كنت في نعمة إذا الله يمك نعمة ككسن تكنا تكن نعمة كوت لابية كوت وداتا كوت إلي كوت ونمطي ko dukkan ni'imomi ko ƴaƴa na gari ko abokai na gari ko mata ta kware ko miji na gari ko makota mutanen kirki ko unguwar da ake zaman lafiya garin da ake zaman lafiya wannan duk ni'imomi ne idan Allah ta'ala ya maka ni'ima far'aha ka kiyaye wannan ni'imar ka dinga kiwon wannan ni'imar dan kada ta sauke shine ma'ana far'aha ai wato kiwo kenan ka zamanto mai kiwon wannan ni'imar fa innal ma'ati domin kaga saban Allah tusilun ni'am yana kusa da dukkan wata ni'ima. Ina fata an gane duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa dan Adam, to in dan Adam yana saba wa Allah, Allah yana iya kusa da wannan ni'ima. Sai kaga ni'ima ce a lokaci guda kuma ta zame wa mutum ni'ima, ta zame wa mutum azaba, ta zame wa mutum baya jin dadi. Ga ta yanzu misali ni'imar wato ilimi ai ni'ima ce, ni'imar wadata ni'ima ce, ni'imar matsayi duk wayannan ni'imomi ne, da ni'ima ne, mata ni'ima ce. To duk wayannan sukan iya rikidewa su zame wa mutum ni'ima wato azaba, in ya zamanto kai mutum nawa ka gani suna da waɗannan abubuwa ma suna wahala a cikin rayuwa, ba sa jin daɗin rayuwa ba dan ba su da shi ba akwai ni'imar, amma ta rikide ta zama ni'ima. Ina fata an gane. Da haka wani lokaci sai ga mutum ni'imar ta zama kuma an kawar da ita ta koma ni'ima. To shine sai Malam Sayyidina Ali yake cewa in ka kasance kana cikin ni'ima Allah ya maka ni'ima, to ka dinga kiwon wannan ni'imar kamar ya kiwonta, shine duk inda sako yake ka dinga kaucewa. In kana so Allah ya maka arziki karka kare, karka samu karaya ta tattalin arziki, karka dinga samun ainihin wato barazana a cikin dukiyarka, to ka dinga kowa ne santa saban Allah. To za ka ga yanda Allah ta'ala zai tsare maka dukiyar in dukiya ce. Haka dukkan wata ni'ima, fa innal ma'asi, domin saban Allah tuzilun ni'am, yana kusar da dukkan ni'imomi. Wa hafiz 'alaiha, wai ka zama mai kiyaye wannan ni'imomin bi shukril ilahi, ta hanyar godewa Allah. Fa innal ilaha, domin ubangiji ta'ala sari'un nikam, mai gaggawan hukuma ne. An gane ko? Wannan shi ma ka duba diwanin Ali ibn Abi Talib mujalladi na 1 shafi na 145. To sai baiti na 14, wancan kamar karashe ne na baitin 13 da muka karanta ko? To sai mu karanta baiti na 14 insha Allah ta'ala. Kowa ya ga gurin? Anta allazi awaitani wa habautani,
anta allazi awaitani wa habautani,
wa hadaitani min hayratil khizlani,
wa hadaitani min hayratil khizlani,
anta allazi awaitani wa habautani,
anta allazi awaitani wa habautani,
wa hadaitani min hayratil khizlani,
wa hadaitani
وزرعت لي بين القلوب مودة. بيتي نشابير نتبي. أنغشي. وزرعت لي بين القلوب مودة.
وزرعت لي بين القلوب مودة.
وعقبت منك برحمة وحنان. Yake cewa anta allazi awaitani, ya Allah kai ne wanda ka tattaro ni. An gane ko? Wa habautani, kai ne ka bani. Wa hadaitani, kai ka shiryar da ni. Min hayratil khizlani, daga dimauce wannan ta tabewa. Wa zara'ata li bainal qulubi mawaddatan, ya Allah kai ka dasa wato mawaddatan, kai ka dasa mun wata soyayya bainal qulubi, tsakanin zukata. Wa adabta minka bi rahmatin wa hanani, sannan ya Allah kai tausasawa daga gare ka ta hanyar yi mun rahama wa hanani, da kuma tausaya mun. To wannan su ne baitoci guda biyu, bari mu gani ko cikin darasin za su shiga gaba daya. Qauluhu anta allazi awaitani wa habautani, me kalmar al'iwa'u take nufi? Dr. Suhaimi ya ce kalmar al'iwa'u da ya ce anta allazi awaitani, to kalmar daga al'iwa'u ne. Kalmar al'iwa'u huwa al-himayatu wan-nasru wal-hibzu min kulli makruhi. Kaga za ka ga amfani da kalma guda daya amma tana kunshe da ma'anoni da yawa. In aka ce al'iwa tana nufin huwal himayatu, shine ba da kariya, wan nasru taimako da nasara, wal hibzu min kulli makruhi, da kiyayewa daga dukkan abinki, yana nufin al'iwa. Idan Allah ya baka kariya, ya taimake ka, ya tsare ka daga dukkan abinki, ana kiran wannan al'iwa. wane ne wanda zai iya tsare mutum ya bashi kariya daga dukkan abin da yake taimake shi sai Allah shi yasa sai yace antan nabi awaita ya Allah kai ne wanda ka bani kariya ka taimake ni ka kuma tsare ni daga dukkan abin ki an gane ko ولذلك جاء في الثناء على أهل الذكر في قصة الرجل الذي جلس حيث انتهى به المجلس ولذلك دن هكني جاء في الثناء يزو غما يبو على أهل الذكر غما أبوتا ذكري معنى ما أبوتا زما غورن كراتو في قصة الرجل الذي جلس أتكين قصة ننتم تمن نند يزو يزونا haythun tahabihi almajlisu inda gurin zama ya tike da shi aw haythu lam yajid makana ko ya zauna inda bai samu wani gurin zama ba sai can inda yake karshe sai je ya zauna hadithin Abu Waqid al-Layth hadithin Abu Waqid al-Layth hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito shi hadithin Abu Waqid al-Layth wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi ko yana bayani sai ga wasu mutane guda uku sun taho sun nufo Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai suka nufo Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kawai sai ya juya ya tafi sa to da suka zo su biyun suka tsaya ɗayan sai ya kukkutsa guri ya zauna ɗayan shi kuma sai ya duduba ya ga ba gurin zama sai ya tafi can inda gurin zama ya tike da shi sai ya zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama bayani ko karatu ko wa'azi sai yace waɗannan mutane guda uku sai yace amma na farkon su ya ji kunyar Allah fastahya ya ji kunyar Allah Allah madaukakin sarki shi ma ya ji nauyin sa amma nabiyin shine fa wa amma tsani sai nan kaga Imam Al-Suhaimi sai kamala nabiyin dan shine mahallu shahid sai ce wa amma tsani amma shi kuma nabiyin fa'awa ila Allah sai ya tattare zuwa ga Allah fa'awa gullahu sai Allah ta'ala ya tattaro shi na ukun sai annabi ya ce amma na ukun fa'arada anillah fa'arada Allahu an ya kauda kai ga barin Allah Allah ta'ala ya rabu da shi mahallu shahid wa amma tsani an gane ko yawa fajalata khalfa safi wannan kenan wanda yaje ya zauna can bayan sahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa amma tsani amma shi nabiyin fa'awa ila Allah ya tattaro zuwa wajen zama ya tattaro zuwa ga Allah ta hanyar ya samu gurin zama inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin wa'azi ko karatu ya zauna a gurin fa'awa gullahu sai Allah ta'ala ya kusanto shi zuwa gare shi wani hadithi Imam al-Bukhari ya rawaice shi hadithi na 66 Imam Muslim hadithi na 2176 hadithin Abi Waqid al-Layth radiyallahu anhu awa huwa tafaddala alai ma'ana me ake nufi da fa'awa Allah ai awa huwa tafaddala alai ai Allah ta'ala ya taro shi kuma yayi masa falala li'anna al-iwa'a sabida tarowa huwa al-himayatu shine bada kariya wal hibzu da bada tsaro wal kala'atu da samun kiwo min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala awaitani wa hafiztani bil islam ya Allah madaukakin sarki awaitani ka tattaro ni wa hafiztani ka tsare ni bil islam da musulunci wa awaitani wa hafiztani min kulli ma yukhalifu zalik sannan ya Allah ka tattare ni zuwa gare ka ka kuma tsare ne daga dukkan abin da zai saba wa haka fa hadha fadlun min Allah wa minna wannan falala ce da baiwa daga Allah fa yadlubul mazida shi yasa sai imamul kahadani yake neman Allah ya kuma kara masa wa fi kulli hadha tawassulun duk wannan dai tawassuli ne da kamun kafa imamul kahadani yake yi bi i'tirafihi bi fadlillahi alai ta hanyar yadda da falalolin falalar da Allah ta'ala ya yi masa wa huwa min al-a'mal as-saliha kuma shi yin tawassuli irin wannan yana daga cikin ko kuma ainihin wato yin i'tirafi da falalar Allah wannan aiki ne daga cikin kyawawan ayyuka allati yushra'u at-tawassulu biha wanda shari'a ta bada dama a iya yin tawassuli da irin wannan nau'i na tawassuli inda mutum yake ikirari da falalar da Allah ta'ala ya masa wannan aiki ne na kwarai wa qauluhu wa habautani wannan mun ji ma'anar awaitani ko haka kamar Allah ta'ala kai ne ka bani awaitani daga wato ya bashi alhimaya wan nasr wal hifz min kulli makruh wa habautani ay habahu ay a'ta ai a ataitani ma'ana ya Allah kai ne ka bani wa tafaddalta alayya bi ata'ika alwasi' kuma ka fifita ni da kyautan nan taka mai yalwa wa minnatika alazima da baiwan nan taka mai girma wa azamu ma habautani bihi ni'matul islam mafi girman abin da kai min kyauta da shi ya Allah ita ce ni'mar musulunci fa man habahu Allahu ni'amahu wanda Allah ya bashi ni'imominsa fal yashkuru to ya gode wa Allah bi fi'li awamirihi ta hanyar aiki da abinda Allah ya umarni wajtinabi nawahihi da kuma nisantar abinda Allah ta'ala ya hana hatta la tata'arrada lizawali dan kada ka kai kanka inda wannan ni'ima za ta gushe an gane ko Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ya maka falala ka samu damar yin aure amma ka kira makada da maraya a kwana biyu kwana uku ana ta kida maza da mata ana rawa ga iyaye ga yaya ga jikoki ga tsaffi maza da mata a yanka kek a dauka ana wai kuma duk wannan Allah ya maka ni'ima sai kuma kake bin wannan ni'imar da ya maka da sama masa an gane ko sai kuma bayan an gama sai a ce Allah ya bada zaman lafiya wa tana nan kaka tana nan ya tana nan jika tana an kirawo uwa tayi rawa an kirawo ya tayi rawa jika tayi rawa kaka tayi rawa a gaban mutane ba kunyar Allah ba kunyar jama'a ga masu wayoyi suna ta dauka kuma za ta harba wa duniya cewa ga uwar ta nan tayi rawa ga ita ma tayi rawa shi ma mijin gashi yayi rawa ga yan uwansa ga abokansa duk sun zo an taka rawa wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya musu ta aure da ya ba su iko suka yi suna ganin wannan yana daga cikin abinda za su muƙabalanci wannan ni'imar da shi to shi yasa anan malam yake cewa duk sanda Allah madaukakin sarki ya ba wa bawansa wata ni'ima gode masa yake ko ana nufin a ce wannan kide-kiden da in gausa caku da maza da mata a yi ta raye-raye ba mutunci ba kalamai na rashin mutunci da ba tsafta da shiga ta rashin mutunci da fitsara a zo a yi ta wayannan abubuwan wayannan su ma godiya ne ga Allah domin Allah ya yi wa mutum ni'ima in dai mutumin arziki ne godiya yake da haka shi kuma sai Allah ta'ala ya ƙara maka to ya ake godewa Allah in yawa bawa ni'ima shi ne wato fi'ili awamirihi wata jinabu na wahi shi ne abinda ya ce a yi a yi abinda ya ce a bari a bari wannan yana daga cikin abu game da wannan ni'imar duk abin da Allah ta'ala ya ce a bar yinsa a yi da wannan ni'imar to ya zama shi haka abin da Allah ya ce a nisanci yinsa da wannan ni'imar ya zama to an nisance shi a gane ku amma an wayi gari duk abubuwa malam alaysa minkum rajulur rashid duk abu ya rikice malam har masu dan sufa-sufar addinin su ma harkar su irin wannan ta kama duk abin sai a ajiye karatu a ajiye ilimi a ajiye ya kamata a ajiye kunya sai a zo a yi abin da aka ga dama sai an gama kuma sai a ce Allah ya bada zaman lafiya shi yasa sai ga al'amura sun zo sun rikirkice saboda saba wa Allah da ni'imar da Allah ya bawa ni'ima kowace iri in ka saba wa Allah da wannan ni'imar to kamar ka tallata ta a faifai cewa Allah ya bace kamar ka yi digirgire da ita ka ce ya Allah ni'imar nan taka da ka bani kwace ka yaka wannan shine in baka fahimci illa da hadarin abu ba abin da kace ke da ya baka lafiya ka saba masa kamar cewa ka ya Allah lafiyar nan bana san ta ni'ima ce ka bani ni bana so kwace kamar kuɗi ne Allah ta'ala ya yi maka arziki sai kake saba wa Allah shi kamar cewa kai Allah kwaci kuɗin nan naka mulki Allah ta'ala ya baka sai kake saba wa Allah sai kace Allah kwace ko kuma Allah madaukakin sarki cire albarka ba na san albarka a ciki saba jangaye wannan kaga shine ma'ana hatta la tata'arradu lizawal min inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle allah ta'ala baya canza ma biqaumin abinda ke tattare da mutane na ni'ima hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza da kawunansu haka idan mutane suka canza sai allah ta'ala ya canza musu suratul ba'd ayat 11 wa qawluhu wa hadaytani mamul ka hadani ce kuma ya allah kai ne ka shirya da to al hidayah kismani ita shirya kala biyu ce hidayatu al-ula ta farko hidayatu tawfiq was-sadat akwai hidayar da ake kiranta shiriya ta gamdakatar da dacewa wa thaniya hidaya shiriya ta biyu hidayatu tilalati wal irshad ila al-khair wato shiriya ta nuna wa mutum da shiriyar da shi zuwa ga alkhairi wannan ita ma shiriya ce waccan Allah ya wa mutum gamdakatar ya masa muwafaka zuwa ga abin da yake da daidai wannan ita ma shiriya sunanta ayi wa mutum bayani dalla-dalla daki-daki cewa abu kaza ya kamata a yi shi ne mai kyau abu kaza ba kyau a shiryar da mutum zuwa ga aikata alkhairi wannan ita ma shiriya ce amma tawfiq wa salat amma irin shiriya ta farko ta gamdakatar ko gamankatar da dacewa fahiya khassatun billahi subhanahu wa ta'ala wannan shiriya ce da take manci Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba da irin wannan shiriya idil hidayatu bi yadihi domin irin wannan shiriya tana hannunsa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hakika kai ba ka shiriya da wanda kake so la tahdi man ahbabta ba ka shiriya da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah ta'ala shi ke shiriya da wanda ya ga dama huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ya fi sanin wanda suka dace da shiriya wannan suratul qasas kenan aya ta 65 aya ta 56 abuwa wa qad amara Allahu al-mu'minina an yaqulu kuma tabbas Allah ya umarci mu'minai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa tuqiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ba mu zamto masu shiriya shiriyowa ba zuwa ga addini da ruko da shi ba dan Allah ya shirye da mu ba fa hada min zikril mu'minin fil janna wannan yana daga cikin abinda mu'mine za su ambata a aljanna ba'da an yamtanna Allahu alaihim bayan Allah ya yi musu ni'ima da baiwa bi afwihi da afwarsa wa ghufranihi da gafararsa wa dukhulil janna da shiga aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah لأن الهداية سبيل الشريعة والإضلال تفتى بيد الله لا أحد أن الله سكي يهدي من يشاء الله إلى الشريعة وأن يقدى ما تكرما سبيل كرما وفضلا فلنا ويذل من يشاء ينقم فتد وأن يقدى ما حكمة وعادلا وأن سبيل حكمة تاسا وعادلا لكم عادت ولذلك يجب على المسلم dan haka ne yake zama wajibi akan musulmi an ya tsara Allah al-hidayata daiman ya dinga roƙon Allah shiriya ko da yaushe bal umirna an nas'alaha fi kulli waqtin bal ma an umarce mu da mu dinga roƙon Allah shiriya a kowane lokaci fi salawati a cikin salloli bi tikrari suratul fatiha ta hanyar maimaita suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim da kake ta fada ai addu'a kake cewa Allah ya shiryar da kai zuwa hanya madaidaiciya ai waffaqana lis-sayri 'ala tariqi sawi ai ma'ana kana in kace ihdinas siratal mustaqim kana nufin ya Allah kai mana muwafaqa ka datar da mu akan tafiya bisa ga tafarki madaidaici dariqal ladina an'amta 'alaihim tafarkin wa'anda kai musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada'i da shahidai was-salihina da bayi na kwarai بعيدا عن طريق المغضوب عليهم يا الله كنيسا تامو دغ تفركين وين كاي فشي دا سو اليهود والضالين النصارى سونه يهوداوا دا كوما فتتو سونه نصارى ومن شايعهم دا دو وند يكي واتو تابعهم كده دا دو وند يكي بن سو وكته ومن شايعهم اي ومن تابعهم هو من شايعهم اي ومن صاحبهم da duk wanda yake abuta da su da duk wanda ya bi su au kallada hum ko kuma yake koyi da su faman hadahu Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi, wamtanna Allah alayhi bil hidayah, Allah ya masa baiwa ta hanyar shari'a, ma huwa fadlun azimun minhu subhanahu, wannan falala ce mai girma daga Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika jaa fi du'a'i al-qunut, dan haka ne a cikin addu'ar al-qunuti ya zo a cikin addu'ar al-qunuti, Allahumma hadina, Allahumma hadini fi man hadait, ya Allah ka shiryar da ni cikin wa'anda ka shiryar. Wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 1718, haka Ibn al-Jarud a hadisi na 142, hadisin Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, wasa'ahu al-Albani fil irwa, Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin cikin irwa wa dalil, shafi na 429 ko hadisi na 429. Waja'a fi du'a'i al-akhar, a wata addu'ar kuma yazo Allahumma rabb Jibril wa Mikaila wa Israfil qadir as-samawati wal arda alim al-ghayb wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa ila siratil mustaqim. Wannan shi ma hadisi ya tabbata Imam Bukhari, Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 1847, hadisin Ummul Mu'minin Aisha, Allah ya kara mata yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rabb Jibril, ya Allah ubangijin Jibril, wa Mika'ila da Mika'ilu, wa Israfila da Israfil, fatir as-samawati wal ard, mahaliccin sammai da ƙasa, alimul ghaibi wash shahadati, masanin boye da sarari, anta tahkumu bayna ibadika, ya Allah kai ne mai yin hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifuna, cikin abin da suke sabani a cikin sa, ihdi, ya Allah ka shiryar da ni limakhtulifa fi, game da abin da aka samu sabani a cikin sa, min alhaqqi, ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya, bi idhnika, da izininka, innaka tahdi man tashau, ya Allah kai kake shiryar da wanda kaga dama, ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya, yamununa alayka an aslamu, suna goranta maka wai sun musulunta, dan sun musulunta, walla tamunnu alayya islamaku, kace da su kada ku yi mun gorin musuluncin, balillahu yamunnu alaykum, bal Allah ne ma zai muku gori, ainihin an hadakum lil imani, da ya shiryar da ku zuwa ga imani, haka wanda ya shiryar da ku zuwa ga imani shi zai muku gori, ba ku da aka shiryar zuwa ga imani da musulunci ku ce za ku gori ba. Suratul Hujurat aya ta 17. Wa man ya'tasim billahi, duk wanda ya riko da Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, to hakika an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya, suratul Ali Imran aya ta 101. Wa qawluhu wa hadaitani min hayratil khizlan, da kuma fadin Imam Al-Qahtani da yake cewa wa hadaitani, ya Allah kai ka shiryar da ni, min hayratil khizlan ko khizlan, daga timu wannan kori kirkicewa irin ta tabiwa, la'anna man lam yahdihi Allah, domin wanda Allah bai shiryar da shi ba, bala hadiya lahu, babu mai shiryar da shi. Qala Allah ta'ala, man yudlil Allah fala hadiya la, wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi, suratu al-a'raf aya ta 186. Wa qawluhu, da fadin sa, man yudlil Allah fama lahu min had, duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryar da shi, suratu ar-ra'd aya ta 33. Wa qawluhu, da fadin sa, man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, duk wanda Allah ya batar to ba shi ba zai samu wani majibinci masoyi ba mai shiryarwa, suratul kahf aya ta 17. Allahu wahdahu, dan haka Allah shi kadai, alladhi bi yadihi al-hidayah, shi ne wanda shiriya take hannunsa, fa alal muslimina an ya'u dhalika, wajibi ne akan musulmi su kiyaye haka, shi ne an ya'u, su kiyaye, an yahfazu dhalika, la'anna man lam yahdihi Allah, to duk wanda Allah bai shiryar da shi ba, sai ya kunu fi haira, to zai zama cikin timuwa, za ka ga mutum kamar riwayayye, amma kan shi ya zama kidawo, saboda Allah ta'ala bai ga damar shiryar da shi ba, haka zai kasance cikin timuwa, cikin rudu da rudewa, an gane ku, wa fi daya'in, kuma zai kasance cikin wato hasara da tabewa, la yadri aina yattajihu, zai rasa ina zai fuskanta, kaga mutum ta fuskar addini ba shi da wata alƙibla, bai san ina za shi ba, wannan yana daga cikin dimon da Allah ta'ala ke ainin in Allah bai shidar da mutum ba sai ya fada cikin ta. Qala Allahu ta'ala inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Allah yace inhum su ba wasu bane illa kal an'am ba ce kamar dabbobi suke, bal yace kai ba ma haka ba, hum adallu sabila su sun fi dabbobi bata akan hanya. Suratul Furqan aya ta 44. Wallahu jalla wa ala huwa alladhi yahdi min al-hayra. Allah madaukakin sarki shike shiryar da mutane daga dimuwa ila al-yaqini zuwa ga ilimi da sakankancewa. Fa man talaba al-huda min kitabillah, duk wanda ya nemi shiriya daga al-Qur'ani, wa sunnata rasuli wa min kitabillah wa sunnati rasuli, duk wanda ya nemi shiriya daga littafin Allah, ya nemi shiriya daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi sidikin da gaske wa ikhlasin da tsarkin zuciya, hasalar lahu hadhihi al-hidayah, zai samu wannan shiriya din. Wa man talaba al-huda min ghairi al-kitabi wa sunna, duk wanda ya tafi neman shiriya ba al-Qur'ani ba, ba a sunna ba, waqa'a fil hayrati wadh-dhaya'i wat-tayhan, zai fada, zai afka cikin rudu, zai fada cikin tozarta, wat-tayhan da rasa inna al-qibla take dimuwa kenan. Tuka gan shi yana ta tafiya al tunda ya nemi shiriya a wani wuri ba a al-Qur'ani ba, ya nemi shiriya ba a kan sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam, to ai duk mai neman shiriya da gaske nan zai neme ta. Babu shiriyar da za a samu da ba a al-Qur'ani da sunna. Da haka mutum ya ce shi kam ya gano ga wata hanya mai bullewa, ya fahimci wata shiriya amma babu ita a al-Qur'ani, babu ita a sunna, to wannan abin da yace yana kansa, shi ake kira haira, shi ake kira daya, shi ake kira taihad. Mutum yana tafiya a cikin duhu amma gani yake a haske yake, mutum yana tafiya kan bata amma gani yake akan shiriya yake, mutum yana tafiya ya bar ainihin wato addini amma gani yake shine ma mai riko da addini da daidai, to wannan ba karamin hadari bane. In ba Allah ya shirye mutum ba ya je lahira, to shine mutum zai wayi gari. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunaa, sai ya je ran tashin kiyama yana ganin ai su ne ma za a ba su lada a karan farko, su za a sa aljanna, domin yana ganin yayi aiki mai kyau, nan ku bai san aiki yayi na baban giwa ba, na fata gani. Wa amma hidayatu jilalati wal irshad, wancan duk bayanin da ake yi hidaya ce wanda take ta ainihin wato at-tawfiq wa sadat. Wa amma hidayatu dilala, amma shiriya irin ta wato shiryarwa, wal irshadi da nusantarwa, bai iya bayanul haqqi lil khalqi, wannan ita ake nufi da bayani na gaskiya ga ababan halitta, bi dilalatihim ta hanyar nuna musu alal khairi aikin alkhairi, wa ta'dhirihim min ash-sharri da kuma tsoratar da su sharri. Wa hadhihi manqabatu, wannan wata daraja ce, ya habu Allahu, Allah yana bada ita liman yasha'u, daga wanda yake dama. Ita wannan shiriyar ka zama ba ka da aiki, sai nusantar da mutane, sai ganar da su gaskiya, sai ilmantar da su addini, sai wayar da kansu akan sunna, sai wato nesantar da su shirka, nesantar da su bid'a, nesantar da su ainihin saban Allah. Wannan ita ma Allah ya bawa mutum irin wannan darajar, irin wannan matsayi, ita ma fa daraja ce, ba kowa Allah yake ba. Kar ka dauka harkar karantarwa wato kowa Allah yake ba, kar ka dauka harkar da'awa kira zuwa ga addini kowa Allah yake ba. Shi yasa wa'inda Allah ya ku kauna ya ku so na kusa da su, Allah ya zaba ya ba su wannan muhimma wannan aikin, su ne annabawa da manzanni. Ta fata gani. Da haka a ce kai kullun kana zama sila ta shiryuwar mutane, kana da'awa zuwa ga addini saku da lungu, wannan manqaba ce, daraja ce, ya habu Allahu, Allah yana bada ita liman yasha'u, ga wanda Allah ta'ala ya ga dama, minan nabiyina daga cikin annabawa, wa du'atil haqqi minal muslimina, da masu kira na gaskiya daga cikin musulmi. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ce wa li kulli qawmin had, kowace jama'a tana da mai shiryar da ita. To kawai a ce wa li kulli qawmin had, qawmin mutane da yawa, had mai shiryarwa, kowace al'umma tana da hadi, tana da wa'inda suke musu tunani, suna da wa'inda suke haskaka musu fitila, suna da waɗanda suke cewa ayi nan kar ayi nan shi yasa da zarar an waye gari an zubar da mutuncin malamai masu da'awa to al'umma ta shiga cikin duhu da an waye gari an fara cin zarafi da mutuncin malamai waɗanda suke kira zuwa ga Allah waɗanda suke cewa ayi daidai waɗanda suke cewa abu kaza daidai ne haza halalu wa haza haram suka zama ba su da daraja ba su da kima ana iya keta rigar mutuncin su to wannan al'ummar tana da ban tausayi wannan al'ummar kar a dauka kaman wayewa ne da ci gaban mutane na social media dinga cin zarafin malamai da cin mutuncin malamai na farko waɗanda suke an ci mutuncin su da wahala kuma wani ya sha'awar shiga wannan hanya kuma idan ya zamanto an ce wali kulli qaumin had duk duniya a duniyar masu hankali to za ka ga sun yadda cewa akwai had duk al'umma da take ganin ha kowa ma shi ma hadin ne za ka ga shi shine ma'ana haira din ina ba ta an gane shine yake cewa wato wahadaitani min hayratul khizlan hayratul khizlan wayanda suka mutsara su cikin malamai na addini na gaske ba su tsira ba wayanda suka tsufa a cikin harkar tun da kuruciya tun da farin gashi har sun koma ba farin ba tun da bakin gashi afwan sun zama ba wani ainihin gashi baki a cikin su ya koma fari duk wajen karantowa ganowa ganar da mutane anan suka kware nan suka tafi da rayuwarsu zama ba su da mutunci sauran masu bakin gashi su kuma mai rage dattawa manya matsakaita yara duk babu mai mutunci ba mai kima in dai baka bar mutane akan son zuciyarsu baka haska ka ce ba nan za a hukunci kenan sai a zage ka sai a ci mutuncinka sai a shiga TikTok sai a shiga Facebook sai a ci mutuncin malamai ko muna ganin wai ci gaba ne wayewa ne an zo da abin nan kawai mutum ya shiga ya faɗa abin da ya ga dama wannan gaskiyar magana ta farki ne wanda musamman matasan wallahi sallahi gadan zari aka shirya musu kuma wannan abin da tsisa ce kuma su za su fada ciki wannan girmama manyan da ake ta magana gobe ku ne manyan ba amma ninka ka ci zarafin naka manyan kai kannanka na masu tasowa su zo su girmama ka su ganka a matsayin dattijan arziki kullum abin da muka kasa fahimta kenan cin mutuncin manya cin mutuncin na sama da mu cin mutuncin malamai cin mutuncin dattawa masu shekaru torani muke ta tonawa kanmu kuma mu za mu fada ciki mu matasa domin duk wani dattijo da kaga shi da shi ma matashi kuma akwai gabar din ta zo ba abinda waɗannan masu shekaru suke bukata irin a mutunta su a girmama su a kare musu darajar su kai da ka zama haka ka shigo cikin social media ka zazzagi mutane da shekarunsu tsammanin ka yaro za ka yi ta zama shi wanda ka ci mutuncin sa an gaya ma dama can a tsoho yake shekarun an gaya maka ba ƙarya ne kana shekara 20 nan gaba shekara 10 ba ka zama 30 ba in aka ƙara wata 10 ka zama dan 40 su wayancan manyan suna janyewa kuma kai ne za ka zama kana so ka zama mai fada a ji a unguwa a layi kuna cikin manyan unguwa kuna cikin dattawa kuna cikin wayan da ga ƴaƴan ku nan ga ba mai mutunci so saboda haka wannan illar da muke yi ba wasu muke ba su wayannan manyan da ake cin zarafin su ana zagin su da wasu wasu shekaru masu yawa kuma ko da yaushe za ka ga maye gurbin su yana da wahala a gaskiyar magana dai matasa ai hantara musamman harkokin siyasa sun zo duk sun hargitsa tunanin mutane sun jefa mutane cikin dimuwar kuma doriya akan dimuwar da ake kanta wanda sai wanda Allah ta'ala ya haska masa basira shi zai gane haka lalle wal kulli qaumin had Allah ta'ala ce kowace jama'a tana da hadin da shirya da ita suratul ra'd aya ta 7 wa qala Allah ta'ala ce innaka latahdi ila siratil mustaqim lalle hakika kana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake madaici kaga wannan ita ce hidaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana mallakata sauran annabawa da sauran du'at duk suna mallakan wannan hidaya ta al-dilala wal irshad to ita ce wanda Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratil mustaqim wacce ko da aka ce annabi baya mallakata ita ce hidayatu at-tawfiq was-sadaq wacce ita ce ita kuma Allah ta'ala ne ya kadaita wajen mallakarta. Ina fata an gane. Suratul Shura aya ta 52. Muna da lokaci. Babu insha Allah wata baitin ku karanta shi sai ne kuma bayani shi sai ku bayan insha Allah abinda ba ku karanta shi kuma idan Allah ta'ala ba mu dada suratul da muka koyi tun farshe Allah ba da sake gafarta mana subhanaka babu kunya insha Allah ba ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.